Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanku da asuba da fatan awaye gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 19 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abin da ke tafi da mu ga Aisha da kanin labaran.
To Ibrahim, akwai yiwuwar cewa shugaban Amurka Donald Trump yana iya yiwuwa makusancinsa Roger Stone afuwa akan hukuncin da aka yanke masa wanda yake ganin ba a masa adalci ba. Alƙalma na nuna cewa an samu raguwar mutane masu kamuwa da cutar coronavirus. Haka nan wasu farin dango sun mamaye gabashin Afirka.
Bayan cikakkun labaran duniya, za a ji cewa ƙasar Saudiya ta saki malamin addinin Musulunci na ɗan Najeriya Sheikh Ibrahim wanda ya fuskanci yiwuwar hukuncin kisa saboda zarginsa da safarar ƙwayoyi.
Allah ya sani, ni ko suna wannan abin ma ban taɓa ji ba sai da zo nan kafa. Dukkan da ake magana ko ganin ta bayyana har yanzu wallahi.
Za kuma a ji wani rahoto kan kasafa tattakar 'yan ta'addar Al-Shabab da ƙasar Kenya ta yi a kurmin Boni shekaru 5 bayan ƙaddamar da shirin.
Kafafuwa na sun yi jina-jina, ɗaya daga cikinsu ya auna ni da bindiga. Na yi ƙoƙarin kaucewa amma har sashi ya same ni a wuya. Ya aza na mutu.
Sannan muna tafi da shirin baki mai yanka wuya, amma yanzu sai a gyara zama sha cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ga cikakkun labaran duniya. Mako ɗaya bayan Attorney General William Barr ya sauya shawarar da ma'aikatar shari'ar Amurka ta bayar akan hukuncin da za a yanke wa abokin shugaban Amurka Donald Trump Roger Stone na zaman kaso, an ci gaba da samun ƙorafe-ƙorafe akan sanya siyasa a cikin tsarin shari'ar ƙasar. A ranar Talata ne wata babbar alkali ta ayyana cewa za a yanke wa Stone hukunci a ranar Alhamis, yayin da take nazarin ko za ta amince da buƙatar abokin na Trump na wata sabuwar shari'a ko a'a. Buƙatar ta Stone na sake sabuwar shari'a ta zo ne bayan da Trump ya zargi jagorar alƙalan da ke shari'ar da rashin adalci. An same shi ne da aikata laifuka 7 a watan Nuwamban bara da suka hada da yi wa majalisa ƙarya akan rawar da ya taka kan kutsen da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016 da kuma lalata shaida. Ko za a karɓa buƙatar Stone na sake masa shari'a ko a'a a yanzu shawarar yanke masa hukunci ta rage akan mai shari'a Amy Berman Jackson. Trump ya tuhumi Jackson da ɗaure wani makusancinsa a gidan maza. Yiwuwar cewa Jackson za ta tusa ta saƙeyar Stone gidan kaso ya ƙara hasashen yiwuwar Trump ya yi afuwa ga abokin nasa da yake tunanin ba masa adalci ba a shari'ar. Trump bai fidda rai kan yi wa Stone afuwa ba, yayin da yake da ikon yi wa duk wanda aka yanke wa hukunci afuwa akan duk wani laifi banda na tsigewa. Kare wani makusancinsa da aka yanke wa hukunci bisa zargin aikata manyan laifuka na iya sanya ayar tambaya akan ƴancin cin gashin kan ɓangaren shari'ar Amurka a ƙarƙashin gwamnatinsa. Yawan mutane da ke kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a jiya Talata a China. Sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa a sakamakon kamuwa da cutar na haurawa, wato zuwa kimanin 1,900 a ciki har da daraktan wani asibiti a tsakiyar inda cutar ta ɓarke. Jami'an ƙasar ta China sun ba da rahoton wasu sabbin mutane 1,886 da suka kamu da cutar, karan farko da adadin ya yi ƙasa da 2,000 a kowace rana tun a ƙarshen watan Janairu. Amma a yanzu jumlar mutanen da suka kamu da cutar ya haura 72,000. An samu mutuwar mutane 98 karin farko cikin mako guda, da adadin waɗanda suka mutu ya yi ƙasa da mutane 100. Shugaban Hukumar Lafiya ta Duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce ƙididdigar sabbin kamuwa da cutar coronavirus na ƙasar China na nuni da cewa ana samun raguwar kamuwa da cutar. To amma kuma ya jaddada cewa a yi taka tsantsan wajen tantance alƙaliman. Tedros ya ƙara da cewa sama da kaso 80 na majinyatan suna fama da ɗan rashin lafiya sakamakon cutar, amma za su warke. Cutar coronavirus na ci gaba da yin ta'adi a sassan duniya. kungiyar ta duniya wato WHO ta bada rahoton cewa a wajen China akwai mutane 804 ne suka kamu da cutar a fadin kasashe 25 kuma yayi sanadiyar mutuwar mutane 3 a cikin kasashen 25 tare da mutane 3 da suka mutu wasu farin dango sun mamaye gabashin Afirka kasar Uganda ta tashi haikan dan yakar waɗannan kwari masu barnan gaske kwarin suna zuba koyaye da ake sa ran za su kyankeshe cikin ƴan makonni yayin da ya tada hankalin manoma kan irin halin da za a iya fadawa Uganda ce kasar gabashin Afirka na baya-bayan nan da take fama da matsalar miliyoyin farin dango bayan da kwarin suka yi nasarar ketarawa kan iyakar kasar Kenya Thomas Onyango dake zaune a karkarar Oringo Olech na cikin manoman da farin suka mamaye gonakin su
half of the garden that now lives on the cassava when you check on the pigeon piece all the leaves are gone even
yace sun cinye ganyen rogon rabin lambun idan kika lura kuma zaki ga sun cinye ganyen gaba daya hatta kayan marmarin da nake sa ran zan girbe su yanzu babu abin da ya rage sun bata gonar hukumomin kasar sun bayyana cewa ya zuwa yanzu kimanin larduna 20 ne lamarin ya shafa
kafin mu kawo muku sauran labaran bari mu waiwayi Najeriya inda ƴan watanni kawai bayan tsallake rijiya da baya da wata ƴar Najeriya mai suna Zainab Aliyu da aka yi kuskuren tuhumar ta da safarar kwayoyi a Saudiya ta yi sai gashi kuma ta tabbata cewa shi ma sanannen malamin nan dan Najeriya Sheikh Ibrahim wanda kasar ta Saudi ta tsare shi na tsawon wajen shekaru 3 kan wannan zargi ko makamancin hakan Kotun Saudiya ta wanke shi daga Abuja ga Nasir Adamu Ilhikaya da cikakken rahoton.
Biyo bayan yanke hukunci a kotun Saudiya, yanzu dai alaramman nan na Najeriya Ibrahim daga Jihar Zamfara ya samu yanci. Shekaru 3 da rike shi bisa tuhumar shiga da kwaya Saudiya. Shugabar hukumar kula da kadun ƴan Najeriya ƙetare Abike Dabire Erewa ta tabbatar da saki Ibrahim a shafinta na Twitter. Ibrahim wanda ya tafi umra a shekara ta 2017 ta filin jirgin sama Malam Aminu Kano ya samu cikas inda aka ga wata jaka da kwaya da aka zargi Ibrahim ne ya shigo da ita. Azantawa da nayi da shi ta wayar tarho, Ibrahim ya ce ya dage ne da addu'a don aminta daga tuhumar mai daukar hukuncin kisa
Allah ya sani ni ko suna wannan abun ma ban taba ji ba sai da nazo nan kasar dukkan da ake magana ko ganin ta bai ba har yanzu wallahi tun sabda ma ake magana har dusa ga banganta ba da ido na
shin kai na dama zuciyar kan tafiya umra zuwa Saudi Arabia wannan lokacin da lamarin ya faru
wace irin nadama ga abin da ka Allah ya dora maka kafa mun kanka a ciki ai ko ban tafi umra ba ai Allah ya doro man jarabawa ko a daki na nake za ta same ni babu nadama tun da ibada nazo dakin Allah nazo ziyarta jarabawa ci ko a ina za ta
nan gaba idan wani zai taho umra Saudi Arabia yazo ya same ka ya nemi ka ba shi shawara me zaka ce masa
babbar shawara za a ba shi addu'a sai ya tsaya ta addu'a Allah ya kare shi kawai sannan kuma sai a kula kuma sai ya shigo ya fata ya kula babbar shawara ma dai ko ni kai da kanka kar ka yadda wani ya maka aiki da fasfat dinka ko kuma ya anshi takardunka ko ya je wani wuri da su tukar ka yadda ko mi kai da kanka shine shawara kawai bayan addu'a
wasu malamai da kungiyoyin addinin musulunci sun ji hankalin gwamnatin Najeriya don sanya baki a lamarin inda ministan shari'a Abubakar Malami ya dau matakai Alkasim Yawuri shine sakataren jam'iyyatu Ansaruddin At-Tijaniya
10 ga watan March na shekara 2017 ya bar Aminu Kano International Airport cikin Ethiopian Airlines ya sauka a Jidda ya je ziyara kafin ya je umra Madinan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwamnatin zamfara na wannan lokaci tare da shi da wasu mutum 29 ta tura aikin umara saboda a samu zaman lafiya kan kalubalen da ake samu a jihar Zamfara saboda ayi addu'a to anan ne wasu jami'an kula da harkan kwayoyi na Saudiyan suka zo a Madina suka balla dakin su suka kama shi a cikin dare suka tafi da shi a Jidda wancan sun tafi da shi lokacin suka fara tambayan shi cewa ya san bayanin wani jika yace shi gaba daya bai san wani jika ba saboda dan bagin da ke hannun shi yayi ba abin da ya cikin cikin jirgi suka ce to an samu wasu kwayoyi cikin wani jikka da aka yi cikin da sunan shi duk da yake jikkan ba a gan shi tare da shi ba kuma ba ma wanda aka kama ya zo daukan shi a airport an ga dai jikkan an watsi da shi a airport abinda shari'a musulunci yake so a tabbatar da shaidu rashin tabbatar da laifi ko da sakan ba inda doka ya tabbatar da ka rike mutum saboda haka irin wayannan abubuwan da ake yi da sauransu ba sa da kyau a duniyar musulunci ba sa da kyau a kasa mai tsarki irin Saudiya.
A baya dai an samu wata ƴar Najeriya da ta kubuta daga wannan tuhuma bayan cusa mata kwaya da gangan a Jakarta. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaishe ta. Yanzu kuma ga Aisha Ba'azu dauke da sauran labaran duniya.
A jiya Talata, gwamnatin Libya da Majalisar Dinkin Duniya ta aminta da ita ta janye daga zaman sulhun da Majalisar ta Dinkin Duniya ke jagoranta a Geneva, bayan dakarun bangaren da ke adawa da gwamnatin sun tarwatsa tashar gabar teku a Tripoli. Dakarun sojan Libya karkashin tsohon janar Khalifa Haftar sun tarwatsa tashar ne da makamai da suka harba daga tazarar ƴan mitoci daga wata tankar iskar gas. Da makamin ya fada kan tankar gas din da ya haddasa babban bala'i ga yanayi da rayukan mutane, inji shugaban kamfanin man kasar Mustafa Sanala. Yace Tripoli ba ta da wadatattun wuraren adana mai a sakamakon rikicin da ake yi a kasar. Kana yace da asibitoci, makarantu da gidajen mai sun shiga wani hali sakamakon rashin wadataccen mai. Gwamnatin Libya karkashin National Accord ta ce za ta fice daga tattaunawar sulhu har sai in an dau kwararren matakai akan waɗanda suka kai wannan harin, kuma za mu mai da martani a lokacin da ya dace, yace. A wani al'amari mai ban mamaki, masu gabatar da kara a Turkiya sun ba da umarnin tsare wani mai taimakawa al'umma, Usman Kavala, yan sa'o'i bayan da wata kotu a birnin Istanbul ta wanke shi daga zargin da ake masa na haddasa fitina. Wanke Kavala daga zargin haddasa fitinan da aka yi a jiya Talata ya faranta ran kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama da suke kallon al'amarin a matsayin muhimmin yanayi ga 'yancin bil'adama da kuma 'yancin shari'a a Turkiya. An wanke Kavala da wasu mutane takwas da ake tuhuma akan dukkan laifukan da aka caje su saboda rashin tabbatattun shaida. Amma a yayin da 'yan uwa da masu goyon bayan Kavala suke jira domin tarbo Kavala a harabar gidan yarin Silivri da ke Istanbul bayan kwashe sama da shekaru 2.5 a tsare kafin a yanke masa hukunci, nan take suka watsi bayan samun labarin sake kama shi da aka yi. A wata sanarwar da aka fitar, masu gabatar da shari'a a Istanbul sun ce umarnin na tsare Kavala yana da dangantaka da binciken yunkurin juyin mulkin da aka yi a Turkiya a shekarar 2016. Sanarwar ta bayyana cewa hukumomi za su ɗaukaka kara a kan wanke Kavala da aka yi, to sai dai tsare Kavala ya janyo suka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Tun a shekarar 2015 kasar Kenya ta kaddamar da wani shiri na fatattakar 'yan ta'addar Al-Shabab daga
To yanzu kuma bari mu shiga wannan rahoton na musamman kan yadda kasar Kenya ta kasa korar 'yan Al-Shabab daga cikin wani kurmin kasar, abinda tun asali ta ce za ta kammala shi cikin 'yan watanni kawai.
Tun a shekarar 2015 kasar Kenya ta kaddamar da wani shiri na fatattakar 'yan ta'addar Al-Shabab daga kurmin Boni da ke arewa maso gabashin kasar, wanda ke kan iyakar kasar ta Kenya da Somalia. An shirya cewa za a kammala wannan aikin ne cikin 'yan watanni kawai, to amma kusan shekaru 5 tun bayan kaddamar da shirin, har yanzu jami'an tsaron Kenya sun kasa korar 'yan ta'addar masu da'awar addini. Hatta mutanen ƙauyukan da ke wurin na tsoron shiga dajin. Bugu da ƙari, wani mummunan harin da aka kai sansanin sojin Kenya da Amurka da ke ƙasar ya daɗa tabbatar da ƙalubalen tsaro da ke yankin. Muhammad Yusuf ya haɗa mana wannan rahoton daga Kyenge, ƙasar Kenya, wanda Safilu Hashin Gumul zai karanto.
Wata mata mai suna Belay Abdi ta ɗauka cewa ita da sauran takwarorin ta fararen hula sun samu cikakkiyar kariya bayan da 'yan sanda suka taimaka suka kwashe su a motarsu a shekarar 2017. To amma sai 'yan Al-Shabab suka yi musu kwantan bauna. Masu da'awar kishin addinin sun tayar da bam ɗinsu da suka ɗana akan hanyar da suke arewa maso gabashin Kenya, sannan suka yi ruwan harsasai akan motar. Belay ta ƙara da cewa,
"Doktor wa idik bi has. An fa'i. Sai dan tidan da ai
kashi. Wannan sun yi jina-jina. Ɗaya daga cikinsu ya auna ni da bindiga. Na yi ƙoƙarin kaucewa amma har sashi ya same ni a wuya. Sai mutumin ya sauko ya wuce kusa da ni. Ya aza na mutu ba tare da ya dube ni ba.
Yan sanda uku da ke cikin motar sun tsere a yayin da direban motar da sauran fararen hula biyar aka kashe su. Ciki har ma da wani ɗan yaro. Bilai ta samu tsallake rijiya da baya, to amma sai a watan Janairun wannan shekarar aka samu cire mata harsasai a wuyanta da kafar hagu. Bilai ta ƙara da cewa,
"Iskar wai wahan san gurkai iya a haifan hannu arkai, mama.
Mahaifina ya ce da ni in dawo gida, to amma na gaya masa cewa hanya na cike da hatsari. A da, noma nake yi domin in taimaka ma iyalina, to amma yanzu na zama na kasashiya."
Kenya ta kaddamar da shirin kakkaɓe ƴan ta'addar Al-Shabab daga kurmin Boni da ke kan iyakar ƙasar da Somalia tun shekarar 2015. An shirya kammala hakan cikin ƴan watanni, to amma yanzu kusan shekaru biyar kenan tun bayan kaddamar da shirin. Har yanzu mazauna ƙauyukan wurin na kauce ma shiga kurmin sosai saboda tsaro. Wani ɗan yankin mai suna Abala Waro ya ce,
"Suna wato ke wani kano, sai wato kwamisi tasa. Nani na jiwon.
Idan aka ganka a cikin kurmin ana iya kashe ka. Baka san halin mutanen nan ba. Su ma dabbobi ne da ke zama a cikin kurmin. Kai fa ba wani abu bane a wurin su. Na gwammace in mutu a nan saboda yunwa da in shiga cikin wannan kurmin."
A wani al'amari mai tabbatar da rashin tsoron yankin, ƴan bindigar sun kaddamar da wani hari irin na tara a rada daka a wani sansanin sojin Kenya da Amurka a ƙaramar hukumar Lamu a watan Janairu, inda suka kashe Amurkawa uku.
A gaida Safiru Hashim Gumal da rahoton Muhammad Yusuf daga ƙasar Kenya. To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan na yanar gizo ko BOAHausa.com ko kuma sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu duk lokacin da ake so. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Sabuwar takaddama ta bulla tsakanin mai baiwa shugaban kasa shawara a sha'anin tsaro da kuma shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa. Baya ta haihu a matakin hukumar zaben Najeriya da soke rijistar jam'iyyun siyasa 74. Al'ummar jihar Jigawa sun soma korafin yawan tafiye-tafiyen gwamnansu. Jama'a assalamu alaikum. Wata sabuwar takaddama ta kunno kai tsakanin mai baiwa shugaban kasar Najeriya shawara a sha'anin tsaro General Babagana Mungunu mai Murabus da shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa Abba Kyari. Wannan ko ya fito fili ne a wata wasiƙa da shi General Mungunu ya rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari, inda a ciki yake korafin cewa shugaban ma'aikatan na fadar gwamnati Abba Kyari yana yin kakagida da katsalandan da ma yin tarnaki ga ayyukan ofishin na mai bada shawara akan sha'anin tsaro, inda ta kai ma har umarni yake bayarwa ga manyan hafsoshin tsaro. Tsohon dan majalisar dattawa daga jihar Kaduna Sanata Shehu Sani na ganin ba wannan ne karo na farko da ake samun irin wannan takaddama tsakanin manyan jami'an gwamnati ba, to amma a cewarsa wannan ya bambanta da sauran.
Amma wannan wasiƙa da shi Babagana Mungunu ya rubuta, wato kamar ya tabbatar da zargi da ake ta yi, kuma ya fito da abin fili. Kowa ya gani cewa ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wannan gwamnati ta gaza kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar nan yana da nasaba ga su kansu rashin jituwa da rashin zaman lafiya tsakanin mutanen da suke kusa da shugaban ƙasa da kuma jami'an tsaron. Fanni da ya kamata su kawo ƙarshen wannan abu, haɗa kai don su kawo ƙarshen wannan abu. Idan ka ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa a ƙarshen shugaba, to ba kowa ke da mai zo ban da wannan shugaba. Menene ya sa irin wannan abu bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin Jonathan. Me yasa bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin Umaru Musa Yar'Adua? Idan aka ce shugaba na da sakaci ya bar kowa da yake kusa da shi yayin abin da yake kuma bai iya tsawata musu ko bai iya kawo kansu ya hada a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa. To ai kaga dole yin wannan faru kuma suna abin da suka ga dama kuma baka iya fitowa ka musu magana. Saboda haka wannan abu da ya fito fili ba za ka iya ɗauke laifi daga wurin shugaban ƙasa ba. Za ka nuna zai nuna maka cewa shi shugaban ƙasa ya kasa haɗa kan mutanen da suke ƙarshen shi don su taimaka wurin kawo ƙarshen matsalolin da ake sukan gwamnatin shi.
Masu fashin baƙi a Najeriya irin su Kabiru Sufi na kallon wannan badaƙala a zaman babbar barazana ga ƙasa irin Najeriya mai fama da ƙalubalen tsaro.
Za ta yiwu su manyan hafsoshin ƙasar nan su suka samun wato umarni daban-daban daga wurare daban-daban tunda kamar yadda aka ga takardar korafi din wanda aka ce ta fito ne daga ofishin shi mai bada shawara din wanda ta nuna cewa kamar su daina daukar umarni daga ofishin shugaban ma'aikatan. To wannan ya nuna cewa zai iya shi kuma ba su umarni din kuma wasu daga cikin su dauka wasu kuma su dauna shi wancan shugaban ma'aikatan cikin gida din. To kaga idan ana samun umarni da yake cin karo da juna to za a iya samun matsala.
Mun yi ta kokarin jin ta bakin bangaren shugaban kasa dangane da wannan batu to amma haƙa bata cimmarwa ba domin ko mun yi ta kiran wayar kakakin shugaban kasa Garba Shehu ba amsa yayin da shi kuma jami'in watsa labarai na fadar ta shugaban kasa Femi Adesina ya faɗa wa wakilin mu Hassan Maina Kaina da ya tuntube shi cewa ba zai yi sharhi akan lamarin ba. Idan za a iya tunawa a shirinmu na makon jiya, kun ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ba da sanarwar soke jam'iyyu 74 daga cikin 92 da ake da su a kasar. To sai dai fa baya ta haihu, domin ko 31 daga cikin jam'iyyun da aka rusa sun ruga suka maka hukumar zaben a gaban babbar kotun tarayya, wadda kuma yanzu haka ta dakatar da hukumar zaben daga aiwatar da matakin da ta ɗauka. Musa Adamu Takai shine shugaban jam'iyyar ADC daya daga cikin waɗanda suka kai ƙarar rusa jam'iyyunsu.
Ana ta shimfiɗa mana wasu ka'idojinta da ta shimfiɗa ka'idojin yawanci duka ka'idojin nan mutane sun cika. Ana ta ji sai an kama party office a cikin garin Abuja duka political party ɗin nan suna da party office a cikin garin Abuja. Ana ta zo ta ce dole sai mun tara national working committee namu ta gani mun tara kowa ya zo da international ID card nasa da letter of indigene daga ward ɗinsa da katin zabansa da komai duka mun yi wannan. Ana ta zo ba notice ba komai ta rusa saboda wani selfing interest nasu saboda sanatoci sun gaya masa ya rage jama'iyyu. To sanatoci me yasa ba su ci a rage kansu ba?
Hukumar zaben dai ta mai da martani akan lamarin ta bakin kakakin nata Aliyu Bello wanda ya ce ma ai hukumar za ta ɗaukaka ƙara.
Ita kuma zaɓe ba ra'ayin kanta take bi ba dokoki take bi yadda idan an yi jam'iyya bi yadda aka ce ai haka ake yi saboda haka ba ta da ra'ayin ko ai kaɗan ko ai dayawa illa iyaka biyayya ake ga dokokin tarayyar Najeriya. Shi yasa aka bi aka yi waɗancan jam'iyyu guda 91 kamar yadda aka yi zaɓen 2019 da su. Bayan zaɓen 2019 kuma aka tantance aka ga cewar waɗannan da aka soke yanzu ba su cika ƙa'idojin cigaba da kasancewar jam'iyyu ba.
Barista mai nasara Umar lauya ne mai zaman kansa ya kuma yi ƙarin haske akan tanadin doka dangane da wannan cece-kucen.
Inda aka yi magana tsaftace harkokin siyasa, kafa jam'iyyun siyasa da yi musu ka'idoji da cire su da kafa su da menene shine sashi na 221 zuwa sashi na 229 wanda kuma a ƙarƙashin wannan hurumi ne ita majalisar ƙasa ta kafa hukumar zaɓe ta yi mata doka kuma a ƙarƙashin nan ne aka ba su dama su shirya ka'idojin da kowace ƙungiya wadda ta kafa ƙarƙashin sashi na 40 na tsarin mulki za ta iya zama iya siyasa wanda kuma in ta zo ta kasa za a iya soke ta.
Wasu 'yan jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya musamman 'yan siyasa sun jima suna korafi akan yawan tafiye-tafiyen gwamnan jihar Badaru Abubakar. To sai dai wannan batu ya soma jan hankalin masu lura da al'amura da 'yan rajin samar da ci gaba a jihar waɗanda su ma suka soma korafi akan yawan balaguron na gwamnan a wannan lokaci na wa'adin mulkinsa na biyu. Comrade Ahmad Ilalla na cikin ƴan kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Tajigawa.
In muka duba tafiye-tafiyen da mai gimaguna zai yi ba jiha zai kawo akasi da daman gaske wurin cigaban jihar ko kuma tafikar da mulkin yanayi na siyasa. Aka ce gwamna baya nan, commissioner ma baya office, zaga advisor baya office, wani lokaci zaga kusan ayyukan gwamnati na tsayawa.
To sai dai gwamnan na jihar Jigawa Badaru Abubakar ya musanta waɗannan ƙorafe-ƙorafen.
To wayanda suka ce ba na zama ba su san Jigawa ba ne, wanda suka ɗau rekod za su ga cewa duk satin duniya ina yin council meeting dina. In ka ga na fita daga Jigawa watakila Alhamis da daddare da Juma'a da yamma, sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin Jigawa ne ko kuma aikin ƙasa. Sannan ka sani duk abubuwan da na sa wa ido ina zama da su cikin sati ɗaya ko sati biyu, muna da abin da muke kira technical team na education. Duk sati ɗaya zuwa biyu sai mun zauna mun yi bibiyar me ake ciki, me aka yi, ina aka tsaya, me za mu canja, haka wajen noma. Bayan wannan haka muke da lafiya, haka kuma muke da wato empowerment, taimaka mutane su dogara da kai. Shi ni duk wayannan committees din ne nake chairing, kuma haka zamu zauna lokacin tun safe har dare sai mun ji me ake ciki sai mun ji. So wanda ya ce ba a zama watakila bai san, watakila so ake a zauna a buɗe office kowa ya zo ayi tahira. Duk wanda suka san tafiya ta san san sau biyu ne, in ba tafiya muka yi da president ba shekara sau biyu ne a shekara, sati biyu na hutu na shekara.
Da alama kuma ayyukan Abuja a zaman wasu daga cikin dalilan gwamnan na yin balaguro bai sami bajiran amincewa ba a ra'ayin Comrade Ilalla.
An zaɓe su ne su zaman to gona, misali ka zaman gwamnan jihar Jigawa ka yi wa al'umma jihar Jigawa aiki, to aikin shi kuma shugaban ƙasa an zaɓe shi ne shi ma ya ake samun su na shugaban ƙasa. To kar kuma a ce sallar lafula ta hana ka yin sallar farilla, ma'ana aikin da zaka taya shugaban ƙasa ya yi ya hana ka kuma aikin da zaka zo ka yi wa talakawanka ko al'ummar da ka zaka zaɓe ka. Majalisar dokoki su ne suke sa ko kuma suke sanya ido ta inda ake tafi kada mulkin jiha. To ya kamata su ma sanya ido su duba su kan cewa ayyukan da gwamna yake ko tafiye-tafiyen da gwamna yake yana cikin ka'ida kuma ina cikin doka. Amma dai ya kamata a ce cewa duk inda shugaban gwamna zai je ya kamata a ce an sanya ido sosai, sannan kuma a tafi da balata shafi kuma inda zai tafi kada primary assignment ɗinsa ba na mulkin al'umma jihar Jigawa.
A nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Hassan Maina Kaina. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Adalla, da wannan ku muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
To Ibrahim, a takaice, mako ɗaya bayan Attorney General William Barr ya sauya shawarar da ma'aikatar shari'ar Amurka ta bayar akan hukuncin da za a yanke wa abokin shugaban Amurka Donald Trump Roger Stone na zaman kaso, an ci gaba da samun ƙorafe-ƙorafe akan sanya siyasa a cikin tsarin shari'ar ƙasar. Yawan mutane da ke kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a jiya Talata a China, sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa a sakamakon kamuwa da cutar na haurawa zuwa kimanin 1,900, ciki har da darakta wani asibiti a tsakiyar inda cutar ta barke. Wasu farin dango sun mamaye gabashin Afirka. Kasar Uganda ta tashi haikan don yakar waɗannan kwari masu ɓarnan gaske. Kwarin suna zuba koyaye da ake sa ran za su kyankishe cikin 'yan makonni, yanayin da ya tada hankalin manoma kan irin halin da za a iya fadawa. A jiya Talata, gwamnatin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta aminta da ita, ta janye daga zaman sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniyar take jagoranta a Geneva, bayan dakarun ɓangaren da ke adawa da gwamnatin sun tarwatsa tashar gabar teku a Tripoli. Dakarun sojan Libya ƙarƙashin tsohon janar Khalifa Haftar sun tarwatsa tashar ne da makamai da suka harba daga tazarar emitoci daga wata tankar iskar gas.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wacce ta taya ni gabatar da shirin da CD wanda ya hada mana sautin kuma bayar da umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalamu sai garba ke cewa sai kuma da hantsin.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.